sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barka da wannan lokaci. Ni ce Hawwa Umar ke maraba da ku a wannan shiri na musamman da zan gabatar daga Abuja don kalubalen da ya sanya rufe wasu sassa na helicopter mu a Washington DC. A cikin shirin namu na musamman za mu kawo muku jerin rahotanni da suka hada da taron kungiyar nakasassu kan corona, tallafin kuɗi daga gwamnati a Nasarawa, hatsarin mota a Niger, shirin yanayi da muhalli, har ma da sharhin jaridu. To amma kafin nan sai ku gyara zama don sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar China jiya Talata ta shelar kawo ƙarshen killace Wuhan, birni mai dauke da mutane miliyan 11, inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus inkiya COVID-19 a watan Disamba. Killacewar ta tsawon kwanaki 76 ta zo ƙarshe ne jim kaɗan bayan ƙarfe 12 na daren jiya Talata, bayan da alƙalman gwamnatin China na baya-bayan nan suka nuna cewa babu wani sabon kamuwa da cutar, yayin da ake ci gaba da nuna shakku kan sahihancin alƙaluman gwamnatin ta kasar China. A yanzu an amince ma mazauna birnin zirga-zirga ba tare da takardar izinin tafiye-tafiye ba, muddin dai manhajar wayar hannu da aka wajabta amfani da ita bata nuna cewa suna dauke da cutar ta COVID-19 ba. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun sake rikitowa jiya zuwa gab da lokacin tashi bayan miƙewar da suka yi kwanaki biyu suna yi. Kasuwar Dow Jones ta fara tuntsirewa ne ana minti 30 da lokacin tashi, inda makinta ya koma 22,653.86, bayan da ta rasa maki 26.14. Kasuwar S&P 500 ma ta faɗi da maki 4.27, inda ta tashi da maki 2,659.41. Nasdaq ma ta rasa maki 25, inda ta tashi da maki 7,887. A farkon buɗe kasuwar, S&P 500 da kuma Dow Jones suna da maki wajen sama da 3 cikin 100, a yayin da Nasdaq ma ta yi sama da kashi 2.5 cikin 100. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Theodore Roosevelt da ke Guam sai da ƙaruwa yake, a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori captain ɗin jirgin ya yi murabus jiya Talata. Jami'an sojin ruwan Amurka sun gaya ma muryar Amurka jiya Talata cewa 230 daga cikin sojojin ruwan sun kamu da cutar coronavirus, waɗanda zuwa safiyar jiya Talata yawansu ya kai kashi 15 cikin 100 na ɗaukacin sojojin Amurka da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Makon jiya, kwamandan jirgin ruwan Captain Brett Crozier ya rubuta wata takardar nuna damuwa ga na gaba da shi, yana mai kiransu da su yi abin da ya kira ɗaukar gagarumin mataki don kauce ma mace-mace a cikin jirgin sanadiyar cutar coronavirus. Muƙaddashin sakataren sojin ruwan Amurka Thomas Modley, wanda ya kori captain ɗin jirgin Crozier ranar Alhamis, shi ma ya aje aiki da safiyar jiya Talata bisa raɗin kansa, a cewar sakataren tsaron Amurka Mark Esper. A faɗin ƙasar Faransa da ke garkame, nau'ukan 'ya'yan itatuwa na marmari na ta nuna, sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakarsu ta lokacin ɗumi, wanda ƙaruwar hasken rana ke haddasawa. To amma dubban 'yan Poland da Romania da kuma Morocco da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan, ba a ko jin ɗuriyarsu wannan karan. Ba ƙasar Faransa ce kaɗai ke fama da ƙarancin laborori 'yanci rani ba, yayin da annobar cutar corona ke daɗasawa ƙetare kan iyakoki na ƙasashe ke wuya, wasu manoma na nahiyar Turai ma na ta fama. A Burtaniya, ƙungiyar manoma na ta matsa ma gwamnati lamba da ta yi jigilar laborori daga yankin gabashin Turai ta jirgin sama na Shata. Ranar Alhamis, ƙasar Jamus ta ce za ta sassauta matakin kan iyakokinta saboda ciki giɓin ma'aikatan gonaki da na kamfanonin sarrafa kayan abinci. Duk da cigaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi jihar Wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin Amurka ta gudanar da zaben fidda dan takara na jam'iyyar Democrat jiya Talata wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnatin jihar ya dage. Adadin rumfunan zabe yayi matukar raguwa a fadin jihar a yayin da daruruwan jami'an zaben suka kaurace mu aikin saboda tsoron yuwar kamuwa da mugunyar cutar nan ta coronavirus yayin tantance masu kada ƙuri'a. Amir Walki birni mafi girma a jihar daga cikin rumfunan zabe 180 da aka yi niyyar tanadarwa guda biyar ne kadai aka iya budewa. Wani binciken Majalisar Dinkin Duniya ya gano alamar cewa gwamnatin Syria ce ko wata ƙasa ko kungiya mai dasawa da ita ta kai hare-hare kan makarantu da asibitoci da wasu wurare biyu na farar hula. To amma sakamakon binciken ya kauce ma'ambatan babbar mai taimaka ma Syria a fannin soji wato ƙasar Russia kai tsaye abinda ya janyo caccaka daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam. A halin da ake ciki kuma a yanzu duk wata mutuwa da aka yi a sansanonin da ake rike da dimbin jama'a dake arewa maso gabashin Syria kan janyo firgitar zaton cutar coronavirus ne ke gab da barkewa ta yi bala'i inda wasu da ake tsare da su kan yi kokarin yuwar kusancin su ga mutuwa.
Labarin duniya kenan kuka saurara. Biyo bayan yadda kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ke ɗaukar matakan yaki da yaduwar cutar corona, wata haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta yi taron ƙarawa juna sani a Bauchi. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoto.
Cuta na corona, Allah ya raba mu da wannan.
A jawabinsa, shugaban kungiyar mutane masu bukata na musamman, Comrade Hamza Waziri, ya bukaci nakasassun ta su bi dokar da gwamnati ta kafa.
Kungiya mai fafutukan neman yanci da kare haƙƙin mutane masu bukata ta musamman a Nigeria, Initiative for the Liberalization of Physically Challenged People in Nigeria, mu jaddada musu kuma cewa wannan cuta gaskiya ce ba ƙarya ba, sannan mu gwada musu yanda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta, sannan kuma mu jaddada musu mu gaya musu su yi mu bai'a da dokan gwamnati wanda ta saka.
Sakonni yana isa gare ku
ko? To wallahi hakika gaskiya saboda ka san mu mutane masu bukata ta musamman mun jima bin marginalized, wato an killace mu sosai. So wannan sakon gaskiya baya isarwa mutane da yawa, especially a ce maka mu kuramin cikin mu majority mutane da yawa ba san me yake tafiya ba yanzu har yanzu saboda babu isassun sakon da yake isar musu. Akwai gap, akwai dan tazara wanda wajen isar da wannan sako, especially da mu wannan muta bangare na mutane masu bukata ta musamman akwai sosai, akwai gap.
Yanda muka tunkusu hakan ba akwai matsala, akwai social distance yanda ya kamata a ce ba cutuwa. Wallahi cutan gaskiya ne ba, wallahi ba jita-jita ba ne, kuma wallahi ta shigo jihar Bauchi. Kasashen da suka ci gaba, wallahi shugabannin kasansu suna kuka da hawaye suna neman agaji daga kasashen duniya. Shi ne muke so mu muku demonstrating yanda ake wanke hannu idan za ka yi atishawa ya kasance ka yi haka ka toshe, saboda wannan kwayan cuta tana iya tafiya a cikin iska. To yanda ake wanke hannu shi ne na sai a ce baka da omo, za ka yi min sakan 20 ko sakan 40 kana tura hannunka gaba da baya ka tuttuɗa shi.
Daga bisani na ji tabakin wasu daga cikin marata taron.
Suna Muhammad Sani Umar. Tabbas na san batun kuma na tabbatar cutar coronavirus gaskiya ne. Saboda abubuwan da yake faruwa a duniya kullum ina bibiya, ina ganin kasashen da suke ci, ina jin labarai, kuma ina ganin abubuwa da bidiyo da hotuna da rubuce-rubuce da ake kai a kai. So wannan cuta gaskiya ce ba ƙarya ba ce.
Sunana Aisha Ahmad. Coronavirus amma dai na dai ji ana faɗa ne kawai.
Na ke samun bayanan wannan cutar na coronavirus?
Sources da yawa muna samu turu social media hakan nan. Ana samu wata ran su gidan kaman radio kaman gurin ku hakan nan. Voice of America suka shafta ba ni su zo ni labarai ba su saka shi ba ba su yi maganan shi ba. Na san matakai na kan ji akan ci a gujewa taro cikin mutane hakan nan ko irin su musaba a hakan nan a kiyaye atishawa cikin jama'a hakan nan ko tari ko hakan nan.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Daga jihar Nasarawa kuma jama'a na magana kan kudin da gwamnati ke rabawa a matsayin tallafi ga jama'a don rage kunci. Zainab Babaji ta hada wannan rahoto.
A jihar Nasarawa shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru biyu da suka gabata.
Laji Muhammad Sani daga Marabawa ta. Wallahi ko na samu. Ban mu tabage kansila mu ya zo ya ci gaggautin shi ba amma general ya ce ya wushi ya ci murki wushi dai ba kowane mai gida goma goma da masu yan marayi kuma ya ci kalkoli kusan dai an kujina ne na samu yanzu na samu karuwa.
Sunana Hajara Abdullahi Amani daga Maragwa ne. Maragwa Alhaji Saidu. A mun ji dadi a cikin wannan amfanin wannan kudi. Gwamnati muna miki godiya mun gode ma Allah. Ni da aka bani ina ji ina sana'a ne da shi. Jali na kenan soda.
Sunana Malam Sule mai yaki daga Agaibun Tasha. Yayin murna da wannan gwamnati tana taimaka mana mutalakawa muna fatan Allah ya sa gama lafiya.
Wasu kenan da suka amfana da kudaden da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa Imran Usman Jibrin yace mutane fiye da 48,000 a kananan hukumomi 6 na jihar ne da suka hada da Awe, Akwanga, Lafiya, Kokona, Nasarawa da Wamba ne za su ci moriyar shirin.
Wannan tallafi shiryaje shi a conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane kowane community. Aka wani ne ya fi wani bukata a gani za a samu talakawan cikin su a dinga taimaka musu wanda a lulis ko da dan kudin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala da nan ko kudin sabulu kuma ana ba su naira 10,000 to amma a pronouncement nan ne shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan karan ya ce za a biya 2 cycles wato kowane wata biyu ana ba da 10,000 so za a biya 2 cycles daga January za a biya kamar na wata 4 kenan to yanzu wannan karan 20,000 muke bada.
Shugaban karamar hukumar lafiya Ma'azu Aminu mai fata ya yaba da tallafin.
Mun ji dadi domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi din za su ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu karamin jali kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai domin ya rage mutane da suke yawon maula musamman mata wasu suna ganin tallafin kamar ba komai bane amma wannan tallafin yanda muke magana da su wannan mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai domin akwai masu sana'an kosai sakan hannu da dai ire-ire.
Shugaban karamar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu mai fata ke bayani kan tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ba masu karamin karfi a karamar hukumar lafiya. Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.
To madalla Zainab Babaji kenan kuka saurara da wannan rahoto. Rahotannin na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka daga ofishin mu na Abuja. Umar Faruk Musa ya hada mana wannan rahoto da ke nuna korafin cin zarafin jama'a a sakamakon hana yawo.
Ministan Shari'a da kuma ministan sha'anin ayyukan 'yan sanda sun bayar da 'yan Najeriya shawara cewa duk wanda jami'an tsaro na kasar suka ci zarafinsa ko suka ci masa mutunci shine da hujja ya tunkari kotuna domin ya saka kara dangane da cin zaluncin da suke gani ai musu. Ministocin biyu sun yi wannan bayanin ne a lokuta daban-daban da nake ganawa da su a Abuja inda na gabatar musu koke-koken jama'a dangane da irin matakan da ake dauka na tilasta dokokin hana yawon nan ko kuma zirga-zirga da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar domin yaki da bazawar cutar nan ta COVID-19 da ya tilasta aka umarci 'yan kasa su zauna gidansu ba tare da sun yi zirga-zirga ba domin tabbatar da doka. Ga tsokacin da ministan shari'a Abubakar Malami ya yi mun inda yake cewa
bazan iya yanke ma hukuncin cewa wannan zargi da kake tabbatacce ba ne ko kuwa a zargi ne kawai saboda ina gida a da'a ta doka kamar da aka shardar ta. Na gani ra'ayin aini cewa ga matakan ma'aikatan tsaro suna gallazawa ba kuma amma abin da na sani a bisa tsari na doka ko wajibi ne ma'aikata na tsaro su dauki mataki kuma kamar yadda muke ganin ya kamata duk wanda aka ci zarafin sa sabanin ainihin ita wannan doka yana da haƙƙi na yawayoyi kotu ko kuma yawayoyi hukuma wanda yana daga cikin dalilan da yasa ainihin an ka ba da tojewa ba an ka ba da dama ga ainihin kotuna su kasance suna aiki idan bukata ta kama abin ba hatsin cin zarafi kamar yadda kake cewa
ni na fita gurin aiki tunda doka ta ba irin in je aiki akan ido na naga an irin wannan rashin gaskiya naga irin wannan kunci da wannan duka hatta da direbobi na ofishin mu an musu irin wannan dukan duk da sun nuna katin su na aikin jarida kamar da dokar kasa ta ba da dama su yi aikin su wannan ba gani ya wuce zariyar mazahiri tunda mun dantsana kuda hannun jami'an tsaron
shawarce su da su bi ba'azi na hakokin su kuma ina baka shawara kai ma a matsayinka na masani doka a matsayinka na ainihin dan jarida ka waiwayi ainihin hukuma akan wannan cin zarafi da kake zargi an yi maka
ministan shari'a na Najeriya kenan kuma babban lauyan ta Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja shi kuma Muhammadu mai gari Dingyadi ministan da ke kula da ayyukan yan sanda na kasar ya yi min karin haske kan irin koke-koken da ake samu daga wurin yan kasa cewa jami'an tsaro musamman yan sanda suna musgunawa jama'a
na jarida bukatar da ke akwai na yan sanda su yi aikin su kamar yadda ya kamata na su kuma jama'a wanda ake yawa waɗannan ayyukan su ba da cikakken goyon baya da ya kamata wannan umar idan ka lura mahiyar mutanen mu har yanzu wasu ba su yadda da wannan abin ba kuma shi kasa wasu suna bijirewa
amma kun san da cewa wasu ba wai zakewa ce ta ga gangan ba akwai wanda sai ya yi aiki a ranar zai iya samu abun da ya ci wataƙila shi ya san wasu ke bijirewa domin su rayu ba wai don ba su yadda akwai ciwon ba kuma ba wai don ba su girmama dokar ta hanyar a yawo ba
to shi yasa aka fito da matakai na taimaka ma mutane waɗanda ake ganin lalle ba su da halin da suke iya taimaka ma kansu ma'aikatar humanitarian social welfare suna nan suna yin gurgudun ba da dan tallafi ga waɗanda ya kamata a ba tallafin
ministan kula da ayyukan yan sanda kenan Muhammadu mai gari Dingyadi a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruku Musa Mur Amurka a Abuja Najeriya
muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja amma kafin mu ci gaba a gyara zama domin shakatawa da wannan
Yanzu kuma bari mu je ga Haruna Mamman Bako daga Jamhuriyar Niger da wani labari mai sanya juyayi na hatsarin mota da aka yi.
An yi wani kazanin hatsarin mota a garin Tsarnawa da ke marraba hanyar Maraɗi Tawa. Garin na cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa inda mutane tara suka riga mu gidan gaskiya. Wani da abin ya rutsa da ɗan uwansa mai suna Ibrahim Hamidin ya yi muna ƙarin bayani.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum boko mun kai cikin wurin nan kunce to daga baya ko da mun ga tambayan gashi wani akwai mutum uku ciki sai mun ga zakada akwai kaka ta ciki akwai kuma kana tsoho na ciki ko da mun ga zakana likita tsarna mun ga cikin mutum bi Allah masa rasuwa to ita kaka ta tare da rawa ita ita ta ta ciki kuma ta kare uku guda ga kawa kuma guda ga wucin kawa guda ga hannu
da shin wannan bakin labarin shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abbalili ya garzaya a wannan wurin domin gane ma'idanunsa yanda wannan lamarin ya wakana inda mota karama ta kurda a gargashin babbar mota ta da kwammai a shedan Burema Alfari ɗaya daga cikin ɗan kwana-kwana da suka kai ɗauki a wannan wurin ya bayyana muna yanda suka heddo gawokin
motar da citerne au rez-de-chaussée donc 19 ya shiga cikin citerne motar da victime 9 victime duka su rasu saura vraiment hannunsu abun dai bai da daji kuwa mu evacuer sur l'hôpital Birni Koni, mais Gouda si monter d'ici y en a drey sur évacuer si galim. Bon en partant bon seni ba kakane abouye chekwa. Bon vraiment mou sikin 19 dene monter d'asu. Comme mou en sécurité essentiel moi quoi sur mutane mukay su morg quoi. Mais quand même des abou monter d'ici baydi chekwa.
En quoi na quoi na nsuni kira daga bisani ga shugabannin kananan hukumomi cewa da magajin nan gari da su taimaka musu a cikin nasu ayyukan
duk mun tayi wajen intervention mutane su bar mu mu yi aikin mu kwa epi muna en gari mun tar da les autorités suna gani condition wanda mu ci aiki vraiment su diba condition rayuwar mu kwa en autorité daga su ne nake su gani rayuwar mu parce que yanzu décentralisation ne donc su ne ya kamata su kula da mu sun gani kakane mu ci aiki gabon su mu victime wanda mun gani mun samu rasuwa tara donc guda mun tarda shi sesi fernawa automatiquement mun kira ambulance su kai shi gari mais duk les neuf corps la mun kawo su morgue mais vraiment bunde ne mun tarda bai di kyau kwa
mutanen tara da hatsarin ya rutsa da su tuni aka kai kowanne daga cikin su a gidansa na karshe a cikin wani yanayi na tausayi da shimami da kada jama'a sosai Haruna Mamman Bagwada birnin Gwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
muna fatan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu waɗanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya yanzu kuma ga shirin yanayi da muhalli Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu ayyukan da dan adam yake aiwatarwa na yau da kullun yana haifar da gurbatar yanayi wanda masana suka nuna bukatar da ke akwai na rage irin hayaki da ke gurbata yanayi wanda yawanci ke fitowa daga motoci ko kuma masana'antu wannan abu bai samu ba amma da aka samu matsalar coronavirus wanda ya tilasta wa mutane zama a gida ya haifar da wani sauyi a dalilin haka ne kuma yasa na tuntubi masanin kiwon lafiya kuma likita Dr. Abdulmumin Sa'ad wanda yake nan Amurka
matakar illar da wannan annoba ta coronavirus ta kawo mana a duniya da kuma irin halin mawuyacin halin da duniya ta shiga gaba daya amma idan aka hanga ta mahangan kare muhalli akwai alkalma da hukumar yanayi ko kuma muhalli ta majalisar dinkin duniya ta nuna cewa an samu rago war hayaki ne gurbata muhalli da ke fitowa daga masana'antu da kuma motoci da kuma sauran harkokin yau da kullun na kasuwanci da makamancin haka wanda ya ba duniya daman cewa an gani a ingancin iska da mutane suke shaka ya ta karu da gwanin masana'antu da ake fitarwa wanda yake gurbata muhalli shi ma ya ragu aini so za a iya cewa wannan wani dan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli amma dai a gaskiyar magana shine duniya tana cikin wani hali sannan eh zamu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na ci gaba da aka samu a gyaruwar al'amura game da gurbata muhalli amma tambayar da za a yi anan shine wannan ci gaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya rugu ainihin ci gaba a haka bayan mutane sun dawo mutane su ci gaba da kula da muhallinsu a kowane lokaci ko da annoba ko babu mu da halin da mutum zai yi dan ya rage hayaki ko kuma zubar da bola ko shara ko wani dagalo da zai ba muhalli illa ya kamata a kula da shi ko a annoba ko babu amma tabbas muhalli ya samu ci gaba ta bangaren raguwar hayaki mai gurbata muhalli da dagalon masana'antu da bola da shara wanda ya kara ma muhalli inganci a halin da ake ciki da zirga-zirga ta kasa amma a halin da ake ciki kuma duniya ta samu kanta da shara da take fitowa daga asibiti ko kuma da gwadan kayan aiki da aka yi da su wajen kulawa da marasa lafiya musamman marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus shi kuma ya karu sosai sosai saboda haka wannan ya sa dole ne a kula a yi takatsantsan ta yadda za a iya kawar da ko kuma sarrafa wannan sharar ko yadda za a zubar da ita a adana ta ba tare da ta kawo hadari ga mutane ba ga rayuwarsu idan muka duba wani bincike da aka wallafa shi a mujallar harkar lafiya ta New England Journal of Medicine bincike ya nuna kwayar cutar coronavirus tana iya rayuwa ko ci gaba da zama har ta iya kawo cuta na daga sa'o'i zuwa ƴan kwanaki musamman idan ta samu kanta a halin ta shafi karfe ko irin cibar kallo da ake cokali ko abinci da shi ta shafi a haka wanda kuma suna daga cikin kayan da ake aiki da su a asibiti idan ba tsaftace su ba yanda ya kamata za ta iya zama har wajen misalin kwana uku in ba wanke ta ba an tsaftace haka sannan kuma kaman kwali takarda audiga da makamancin haka su ma za ta iya dadewa a ciki daga awanni har zuwa kwanaki a cikin wa'annan shara da suke taruwa sakamakon kulawa da mara lafiya saboda haka shawara a nan shine da ya kamata asibitoci su yi takatsantsan wajen tabbatar cewa an killace wa'annan kayan aiki leda ce roba ce da aka yi amfani da su kuma na tabbata yawancin asibitoci suna da shiri na musamman wajen kula da irin wannan tsaftar in kuma ba su da shi gaskiya ya kamata a yi tanajin haka mutane kuma da suke gida ko tari ko atishawa mutum ya share hanci ko baki ko majina makamancin haka ya kamata wannan tsumman ko takardar da aka share baki ko aka share hanci da ita a sa ta a wani mazubi da yake da murfi da kuma wanda an sa mai leda a ciki yanda kenan sharar ko wannan abu mara tsafta da za a sa a cikin wannan mazubin ya zama na cewa a cikin leda za a sa kuma an daure shi an gama a daure ya tabbatar cewa ba a taba ba a wanke hannu a kowane lokaci aka taba irin wannan abubuwan sannan kuma a guji shafa gurare da ake tunanin cewa ba su da tsafta ko kuma a tabbatar an wanke su da kayan abubuwa na tsaftace gida da ruwa da sabulu ma ya isa ya kauda wannan cutar saboda haka a rika wanke hannu akai-akai sannan a rika takatsantsan duka ma gwamnatoci da hukumomi yanzu duk wata bola da take fitowa daga ungoyi daga gidaje a tabbatar cewa an kauda ita ta hanyar da ta dace
to iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako idan Allah ya yarda a makon gobe zamu dora daga inda muka tsaya a yau a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma bakon namu Dr. Abdulmumin Sa'ad sai kuma Julie Leathers Pressure da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake cewa ma'assalam
ga awwal garba da sharhin muhimman labarin jaridu daga jamhuriyar Kamaru
zan fara da jaridan namu na wannan makon ne da jaridan The Guardian farkon shafin ta ta wallafa mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci ma'aikatan gwamnatin kasar da su doka da oda kasancewar wannan annoba ta cutar COVID-19 sai jaridar Republic ta fayyace mana cewar hamshajin attajirin nan na kasar jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Ahmad Danfullo shine farkon attajirin da ya fara bude gidauniyar tallafa wa gwamnatin kasar da miliyan 100 na sefan kudaden nahiyar Afirka ta tsakiya akan yakar cutar nan ta COVID-19 jaridar Economic cewa ta yi bankin nahiyar Afirka ta tsakiya biya yana neman durkushewa domin rashin samun makudan kudaden shiga a yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da yaduwa a duniya jaridar Tribune kuma ta tabbatar mana cewar ɗan kasar jamhuriyar Kamaru mazauna a kasashen ƙetare kasar sun fara hada wata gidauniya domin tallafawa kasar Kamaru ne akan cutar annobar COVID-19 jaridar Le Message kuma ta ce ministan sadarwa na kasar Musta Rene Staji Emmanuel ya bayyana cewar annobar cutar coronavirus ta neman ruguza harkokin gwamnatin kasar jaridar Cameroon Tribune sharhi ta yi mana kan masu tayar da kayar baya a bangaren yan awadan kasar Kamaru Allah jaridar ta ce yanzu lokaci yayi da ya kamata a sasanta rikicin masta da kayar bayar da kuma bangaren gwamnatin kasar Kamaru zai da imitation kuma hange ta yi kan gidan gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru kan yanda ake cikin makil a gidajen yarin kasar da kuma annobar cutar coronavirus cewa ya cancanta gwamnatin Kamaru da ta yi kokari na ganin cewar ta rage al'umman da suke zaune a wannan gidan gwamnatin jaridar The Sahel ta ce ana zaman tattar a bangaren jihar Arewa mai nisa domin yanda mahalan boko haram suke za sarrafa kai hararansu a wannan lokacin. Jaridar Le Jour ta ce Boko Haram sun kai wadansu hararansu a garin Amchide anda suka halaka mutane bakwai ciki har da jama'an tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Harin ya zo daidai ne a lokacin da shugaban kasar Chari Idris Deby Itno ya fafari mahallin na Boko Haram daga kasar sa. Zamu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Afrimedia anda ta ce annobar COVID-19 a yanzu haka tana ci gaba da ruwa a kasar Kamaru. A halin yanzu dai mutane 685 ne suka kamu da cutar, anda mutane 60 suka samu murmurewa, sannan mutane 9 kuma suka ce gagarin ku. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Hauwa Umar ke muku ban kwana da fatan a huta lafiya.